sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga damagaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin damagaran na Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ya kai aka rufe wasu ma'aikatu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar nan ta kasa da kasa da ke sa ido kan rikice-rikice a kasashen duniya, International Crisis Group, ta fitar da wani rahoto da ya shafi dakarun kasashen yankin tafkin Chadi. A Jamhuriyar Niger kuma an shirya wani taron bayar da horo ga jami'an da ke kula da gandun daji na jihohi hudu na kasar kan sababbin fasahohi na noman zamani. Akwai shirin nakasa da sharhin jaridan Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka, amma dukkanin su za su zo muku ne bayan labarin.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hadiza Kyari ga cikakkun labaran duniya. Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadin cewa lokaci na kurewa a Libya, yana mai cewa rikicin da aka yi a kasar ya shiga wani sabon yanayi yayin da kasalanda daga kasashen waje ya kai wani mataki da ba a taba ganin irinsa ba. Majalisar Dinkin Duniya za ta ci gaba da aiki tare da bangarori da ke fada don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma komawa hanyar siyasa don samar da maslaha, abinda Antonio Guterres ya fada kenan a wani muhimmin taro ta yanar gizo da yayi na kwamitin sulhu Majalisar Dinkin Duniya. Yace kasalanda kasashen na ketare ya hada da kayan miyagun makamai da mamayaka kasar, abubuwa biyu da suka saba wa takunkumin makaman da Majalisar Dinkin Duniya ta sanya wa Libya. A cikin makonnin baya-bayan nan, dakarun bangaren gwamnati da Majalisar Dinkin Duniya ke goyon baya da ake kira GNA a takaice sun samu nasara akan mayakan komanda Khalifa Haftar na dakarun LNA da suka kwashi tsawon watanni 14 suna kai farmaki kan Tripoli, babban birnin kasar. Dakarun GNA kuma sun kwace ikon wani filin jirgin sama da wasu muhimman garuruwa biyu a arewa maso yammacin kasar. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da kwararrun kasar a fannin kiwon lafiya, yana mai cewa shawarwarin da suka bada akan sake bude makarantu nan da makonni masu zuwa a yayin da cutar coronavirus ke kara yaduwa ba abu ne mai yiwuwa ba. Trump, wanda a ranar Talata ya hura gwamnati jihohin kasar 50 da jami'an makarantu kananan hukumomi wuta akan ganin an fara zuwa makaranta kamar yadda aka saba a watan Agusta da Satumba, ya ce bai yadda da ka'idojin da cibiyar kula da cututtuka ta kasar ta bada ba, da kuma gargadin da ta yi na cewa komawar dalibai makaranta kamar yadda aka saba na tattare da babban hadarin yada cutar. Yayin da suke so su bude makarantu, suna bukatar makarantun su yi wasu abubuwa da ba za su yi ba, inji Trump. Zan gana da su, abinda Trump ya bayyana kenan a shafinsa na Twitter. Har ila yau Amurka, shugaba Donald Trump ya tarbi shugaban Mexico Andre Manuel Lopez Obrador a fadar White House a jiya Laraba don ganawa da za su yi a cikin cinikayya, tattalin arziki da kuma shige da fice in kwanakin baya da sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka, Mexico da Canada USMCA ta fara aiki. Dangantaka tsakanin Amurka da Mexico bata taba yin kusanci da take da shi a yanzu ba, abinda Trump ya faɗa kenan kafin shugabannin biyu suka sanya hannu a sanarwar haɗin gwiwa game da yarjejeniyar a lambun Rose Garden da ke fadar White House, wanda ta amince da ci gaban da kasashen biyun suka samu wajen sabunta tare da ƙarfafa kawancensu da magance kalubalen tattalin arziki da tsaro na ƙarnin nan na 21 da yankin Amurka ta arewa ke fuskanta. Prime Minister Canada Justin Trudeau bai halarci ganawar ba don bikin sa hannu a yarjejeniyar wanda ake kira USMCA a takaice. ya bada dalili aiki da kuma rashin dacewar yin tafiya tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin da ake fama da annobar cutar COVID-19. Trump ya ce Amurka mazauni ne ga Amurkawa yan asalin Mexico miliyan 36 kuma suna da babban kaso a bangaren masu ƙananan kasuwanci na ƙasar. Jami'an Amurka da mahukuntan ƙasar na gargaɗin Amurkawa akan yin amfani da TikTok, wata sananniyar manhajar bidiyo mallakar kamfanin ByteDance na China, bisa dalilin sirri da na tsaro. A jiya Laraba, a lokacin da aka yi masa tambaya akan ko Amurka na duba yiwuwar haramta TikTok, sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya ce tuni Amurka ta fara yin nazari don kare sirrin Amurkawa 'yan ƙasa da kuma tsaron ƙasar. Muna so mu tabbatar da cewa jam'iyyar kwaminisancin China ba ta da wata dama da za ta samu bayanan Amurkawa 'yan ƙasa cikin sauki, abinda Pompeo ya faɗa wa manema labarai kenan a wajen wani taro a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. Ya ci gaba da cewa don haka za ku ga matakan da gwamnatin nan za ta ɗauka don kare bayanai da kuma hana jam'iyyar ta kwaminisancin China damar samun bayanan sirri da na Amurkawa. Waɗannan bayanan na Pompeo na zuwa ne a makon da daraktan hukumar binciken manyan laifuffukan Amurka ta FBI Christopher Wray ya kira ayyukan da China ke yi na leƙen asiri da satar bayanai a matsayin wata babban barazana ga makomar Amurka.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da batun da ya shafi tsaro, inda kungiyar nan ta ƙasa da ƙasa da ke sa ido kan rikice-rikice a ƙasashen duniya, wato International Crisis Group, ta fitar da wani rahoto akan rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi, inda ta ce rundunar na da ƙarfin daƙile 'yan ta'addar Boko Haram. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
International Crisis Group ta ce rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadin ba ko tantama na da ƙarfin da za ta iya kawo ƙarshen masu sa da ƙayar baya a wannan yanki. A dai shekara ta 2015 ne Nigeria, Niger, Chadi da Kamaru suka kaddamar da wannan runduna, wacce daga baya ita ma ƙasar Benin ta shigo ciki domin ƙoƙarin kawo ƙarshen aika-aikar mayakan Boko Haram. Ƙungiyar International Crisis Group ta ce wannan runduna, wacce ke da yarkota a birnin Jamaina, ta yi namijin ƙoƙari wurin fatattakar 'yan Boko Haram, al'amarin da ya bada damar ceto mutanen da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su, ya kuma sahale damar kai kayakin agaji a yankuna da ke da wuyar shiga. International Crisis Group ta ce ko da yake har yanzu da sauran runa a kaba ga rundunar ta MNJTF, duba da yadda wasu mayakan na Boko Haram ke samun damar sake tattaruwa a wasu wurare bayan an tarotsa su. Rahoton na wannan kungiya ya kiran da a magance matsalolin kuɗi da wannan runduna ke fuskanta, tare da sa hannun tarayyar Turai da Amurka, waɗanda suka taka rawa wurin ƙirƙiro ta. Ko da yake wannan rahoto na International Crisis Group na zuwa ne ƙasa da kwanaki biyu bayan da rundunar ta MNJTF ta karɓi tallafin kayan aiki daga tarayyar Turai, to kwa iya cewar wannan tallafin yayi kaɗan gaya? Tambayar kenan da na yi wa wani tsohon babban hafsa a rundunar sojan Najeriya, Major General Yakubu Usman.
Kamar yanzu intelligence, European Union ko EU da US suna da abubuwa, suna da kamar satellite da sauransu wanda za a leƙa su ga ina ne waɗannan mutanen suke fitowa. Na ɗaya kenan. Na biyu, akwai makaman da suke fitowa da su a cikin kwanakin nan wanda mu ba mu san inda suke samu. Su waɗannan za su iya ta hanyoyin su gane ina ne waɗannan mutanen suke samu waɗannan abubuwa. Ku taga idan suka yi wannan za su magance, za a iya magance shi. Za su iya taimakawa da kayan tsaro da sauransu, ba wai lallai sai maganan kuɗi ko funding ba. Yayin funding ma ana buƙatar shi, amma tunda an ba da kayan logistics ya kamata a dubi yadda za a taimaka da arms and ammunition, sannan kuma a ga yadda za a taimaka da wannan information din kamar yadda na faɗa.
Irin wannan nasara da rundunar ƙasashen tafkin Chadin ke ci gaba da samu a halin yanzu ya biyo bayan irin kyakkyawan shugabancin da suke samu ne daga hannun babban kwamandan rundunar. A cewar tsohon babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram, Major General Junaidu Bindawa.
In ka duba yadda muke da shi kwamanda da ke wuri, ana tabbata an samu ci gaba sosai ba ɗan kaɗan ba, saboda na san yana da hazaka, na san mutum ne bai da tsoro, yakan so shiga jeji. In ka ce mu shiga aiki ka ba shi aiki, sai ya tabbata ya yi aikin da aka bashi, ana tabbata kuma mutane za su yi ta cewa da zuwan shi abubuwan da suka yi achieving yanda suka yi degrading din Boko Haram especially can wajen da Chad region, tunda naji shi ma yana fita da kanshi kamar yanda yake ta yana fita da kanshi yake leading operation. Bana mamaki yanda ake samun nasarori a karkashin shugabancin shi.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan rahoto na International Crisis Group zai taimaka wurin kara kawo tallafi ga rundunar kasashen tafkin Chadin wacce ke yin iya kokarinta domin kawo karshen aikar mayakan Boko Haram a wannan yanki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a birnin Kwanni aka shirya wani taron bayar da horo kan sababbin fasaho'i na noman zamani ga jami'an da ke kula da gandun daji na jihohi hudu na Niger kamar Yamai, Dosu, Dattawa da kuma Tilaberi. Daga birnin Kwannin ga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
A ƙarƙashin tallafin tarayyar Turai ne da ofishin ministan gandun daji na jamhuriyar Niger, wannan ma'aikatar mai zaman kanta mai suna Project Park Dad tare da hannun Ikriza da cibiyarta ke ƙasar India mai bincike akan sha'anin bunƙasa harkokin noma suka shirya wani taron ba da horo ga ma'aikatan gandun daji na jihohin Tawa, Dosu, Tilaberi da babban birnin Yamai domin ƙara musu sani akan sha'anin noma ta la'akari da canjin yanayi. Professor Larwano Muhammad ma'aikacin Ikrizad na kasancewa ɗaya daga cikin masu yin ba'asi a wurin wannan taron ba da horo.
Muna cikin zamani wanda akwai canjin yanayi ko shine sa duka noman da muke yi ban ma samun abin da muke tsammanin mu samu. To shine ma'aikatan bincike suka fiddo wasu fasaho'i na noman zamani wanda yake gamawa da wannan matsaloli da shi canjin zamani ke kawo, ake cewa canjin yanayi. Aka kirkiro fasaho'i da dama.
Magatakardan ofishin gundumar birnin Kwanni Ahmed Tahiru ne ya jagoranci bikin soma wannan taron na bada horo da ke wakana a garin birnin Kwanni yanzu haka. Daya daga cikin shugabannin ma'aikatan gandun daji na daya daga cikin jihohi hudu da ke daukar wannan horon ta yi muna karin bayani game da gudunmuwar da wannan horon zai kawo wa ma'aikatan gandun daji a cikin nasu ayyukan.
Komandan Hamsa Mamadu ni ke kula da gandun daji a cikin birnin Niamey komin Tabi. Mun zo nan wurin don mu samu makamai wanda in mun koma za mu je mu tar da mutane waɗanda muke aiki da su kamar population. Mu zo mu ba su ƙarfin gwiwa wanda za su ci gaba da ayyukansu na yau da gobe.
Shi ko shugaban ma'aikatar gandun daji na birnin Kwanni nuna gamsuwar sa yayi da aka zabe su domin su kasance masu masabkin baki.
Ne sunana Elias Musa, ni ne shugaban gandun daji a nan Kwanni. Ka samu mu ne a idanun manoma, mu ne a tare da su mu gani mu banta komina na a matsalar su don mu samu abin shi bunƙasa. Kenan mu kankan muna so ilimi, in muka samu ilimi kamar su sun samu ne don mu ƙara ta yadda abin shi ta daidai.
Taron dai zai dauki kwanaki uku yana wakana a garin birnin Kwanni. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma za mu koma Najeriya, inda batun ɗaukar matasa aiki a Najeriya tana ƙasa tana dabo. Domin Majalisar Dokokin Najeriya ta ce lalle sai an sauya tsarin ɗaukar matasa 774 da ake da niyyar yi a watan tara kafin ta amince da aikin. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan ne ya bayyana hakan a wata zantawa da ya yi da wakiliyar sashen Hausa a Abuja, Madina Dauda.
Na farko dai ina son in tabbatar da masu sauraro cewa majalisa ta ƙasa, wato Majalisar Dattawa da Majalisar Wakilai suka taru suka amince da a yi wannan program din wanda ke under public works a ƙarƙashin hukumar gwamnatin na tarayya NDE. Majalisa ta amince da naira biliyan 52 akan aje a aiwatar da wannan program na ɗaukan mutum 1,000 a kowace ƙaramar hukuma da ke Najeriya. Saboda haka wannan program ɗin majalisa ce ma ta ce aje a yi shi, amincewa da abin da ɓangaren shugaban ƙasa ya zo ya nema kenan. Na biyu, majalisa da ta ce a yi ta ba wa hukumar NDE, National Director of Employment, ta je ta aiwatar da wannan program. Domin ita NDE ita ce aka mata tsari na yadda za ta iya aiwatar da wannan program a ƙasar nan gaba ɗaya, wanda ke za a kashe naira biliyan 52. Majalisa in ta ce ga kuɗi ɓangaren zattasuwa ya je amfani da shi saboda 'yan Najeriya su amfana. Ba bacci majalisa take shiga yi ba. Tsarin mulkin Najeriya ya ba majalisa dama ta sa ido ta ga yadda za a aiwatar da program irin wannan da yadda za a kashe kuɗin al'umma. Saboda haka aikinmu shi ne mu tabbatar kan cewa NDE ta fitar da hanyoyi yadda za ta zakulo mutanen da ya kamata su kasance a state selection committee, yadda za a je a tantance mutum 1000 ko a kowace ƙaramar hukuma, da kuma yadda za a aiwatar da program din nan a wata uku a duka yankunan Najeriya. Waɗanda suka samu dama aka sa su a cikin list din nan ta waɗanda hanyoyi ne suka shigo, ba taɓa gwamnatin da ta kawo program din da za a ɗauki mutum 1000 a kowane ƙaramar hukuma haka nan ba. Saboda haka wannan program na majalisa ne, inda majalisa ta ce ba ta amince ba yadda aka fara a dakatar har sai an koma an dawo kan hanyar yadda aka tsara abun, yadda aka amince da shi. Shi ne ita ma'aikatar ɗaukar ma'aikata, labor and productivity kenan, ba ita bace take da alhakin gudanar da wannan abu kai tsaye. NDE a ƙarƙashin ma'aikatan ne, amma majalisa ta san ma'aikatar ita ma'aikatar da kanta headquarterta ba ta da mutanen da za su aiwatar da wannan abu. Tsarin ba nasu ba ne, su kansu ma ɓangaren shugaban ƙasa ba su nemi su sa aikin nan ko gudanar da wannan program a ƙarƙashin ministry din ba. To yayin da aka nemi a zo a yi bayani, bayanin nan bai gamsar da 'yan kwamitin da suke wakiltar majalisa ba. 'Yan kwamiti suka ce to a dakatar da wannan ba har sai an samu cikakken bayani ta hanyar da aka amince da shi, wato NDE su kawo tsari dalla-dalla wannan abu a dakatar da shi. Muna ba 'yan Najeriya haƙuri, musamman waɗanda za a ɗaukar su aiki, musamman matasa, muna nan tare da ku. Wannan program ɗaukar mutum 1000 kowane ƙaramar hukuma, 'yan majalisa sun amince da shi, muna son a yi shi yadda kowa da ɗan talaka da ɗan wanda ba kowa ba da ɗan wanda ɗan kowa zai samu dama. Amma tunda akwai hanyar da aka biyo aka amince da kasafin kuɗin nan, to sai an bi wannan hanyar, kuma in an yi ƙoƙarin a kauce ba za mu amince ba.
To yanzu kuma ga Sulaiman Nibarma ya shirya domin kawo mana shirin sanar na kasa.
Na kasa,
na kasa,
na kasa,
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sulaiman Muni Barma. Shirin na kasa a makon jiya ya samu bakuncin sarkin makafin sarkin Kebbin Argungu, Muhammadu Muktar Bajaga, mai sakar kujeru da gadajen igiyar Yawa, wanda a kashi na farko na tantaunawar da ta hada shi da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya fara da yin takaitaccen tarihin rayuwarsa. Sarkin makafin sarkin Kebbin Argungu ya shahara a wannan aiki, lamarin da ya sa a wani lokacin baya aka bashi lambar yabo ta award saboda gamsuwa da gudunmuwar da yake bayarwa akan maganar ayyukan ci gaban al'umma, duk kuwa da cewa ba za a rasa matsalolin da aka yi fama da su ba, kamar yadda za a ji a ci gaban wannan tantaunawa.
Shugaban makarantar makahi nake ta Argungu local government yanzu haka, na yi koyarwa. Yanzu haka ina cikin koyarwa ne in ga kayan aiki. To zamanin waɗanda gwamnatoci ya zan ba kayan aiki, shi yasa wurin ya wace. Dan na koyar da makahi akwai har waɗanda an ka doka aiki, akwai yawan mutum uku sun rasu, ɗaya na nan an yi mai ritaya. Gaji.
To a takaice da sanda ka fara shi zuwa yanzu za a ce ka shekara nawa cikin wannan sana'a?
Na faɗa ma lokacin da na son makaranta tun zamanin su Shehu Kangiwa. Ni ƙarin makarantar cigaba nake kuma hawayewa ita ce nake yi sana'arta. Akwai da yawa waɗanda mun ka koya ma, na haɗa ma wasu sun rasu, wasu na nan babu aiki suna nan.
To baya ga waɗanda ka koya ma a makaranta, akwai masu iskon gera suna koyon sana'a?
Ba, masu tawa suna koyo, saboda ka san ita koyon sana'a ga mara gani sai fa ya samu abin da ya ci ya zauna. To ba ka da abin da za ka ci, ina za ka ci a ka toka abin ga yanzu.
Sarki, wasu mutane da yawa na ganin cewa da mutum ya samu lalura ga jikinsa, da ɗauko rashin gani ko rashin ƙafa ko rashin ji, daɗa shi kenan ya samu license na shi zauna kila shi bara ko kuma shi jira wani ya kawo mishi. ya su kalli masu irin wannan ra'ayin.
To ni da yanzu na yawan bara na faɗa ma na baratu sosai kuma Allah ya kaddari ni zo ni bar wannan baran ni zo ni shiga wannan sana'a kuma Allah ya mai rago gare ta. Yanzu a takaice manyan mutane daidai gurgudu sun sani kuma in tunkare su da dama don zuwa na ma Kano makaranta Hajiya Maimuna mata Adamu Aliru ita a ƙarin tallafa mini ga zuwa makaranta da ita da sarkin mai arewan tsamiya saboda haka mai arewan jantullugai su sun ka taimaka min da wannan abin sannan yana commission service.
Sarki baya ga wanga yanki namu na Sokoto Kebbi ko a ce Zamfaraki da yake da jiha guda ce ko ayyukan ka sun kai wasu jihohi na ƙasar nan?
To ayyuka na duk inda za a tire da faya da ni ake zuwa kuma Allah ya kaddari ni ke yin na ɗai dan kaga yanzu haka akwai wata kyauta da an gaba su a tana nan ɗakin darakta social na jiha sannan akwai zuwan da mun kai Abuja an ka bani award amma a tallafa har yanzu ba a yi ba award din ma yana can wajen su manyan to yanzu na daga bayan gani ke tambaya shi director din da mun ka kai kamar inda award din nan nawa yake ina son tunda ba wani abu tunda tun 2017 mun ka kai kaga ba wani abin da za a yi kenan amma da shi da certificate din ne nake so in karba abina don certificate din kila zai yi mun hani ga takarduna in zan retire.
To sarki akwai masu irin wannan lalura taku kuma wanda Allah ya sa zuciyarsu bata mutu ba sun koyi sana'a to wani babban abu da kawo cikas ga masu irin waɗannan sana'o'in samun masu sayi ko kuna samun masu sayan kayayyakinku?
To ni daidai gurgudu ina samu sannan ba sana'a ba ai jari tunda in ba ka da jari duk wanda kai ka hanka sayar da abin da ka riga ka cinye shi to sannan ba mu da takamaimai gwamnati ko wasu manya waɗanda sai guda ne waɗanda in sun gani su zo su ce suna shawo wannan abin lokacin dai zamanin APC sun kawo mun kwangila kujera 10 zamanin da Sani Firiza yana abin ga sakataren ɗinsu an ga kawo mini bayan shi ba wani wanda ya zo ya ban wata kwangila komi sai dai ana kawowa gyara dan ko fomset ɗin ga tamu yanzu ta social welfare ita ma ta taɓa ba da kujeri an ga kawo mini gyara bayan haka ba wani mai kuɗi ko wani abin ga wanda ya zo ya tallafa min game da sana'a ga ce gashi wani ka ƙara kai.
Kamar sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji mu ɗauke da cigaban wannan tattaunawa a madadin bakon shirin na ƙasa sarkin makafin sarkin Kebbi Argungu Muhammad Muktar Bajaka da wakilin sashen Hausa a jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara Muhammad Nasir ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya.
To madalla a gaida Sule. To yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridan Ghana.
Hukumar zabe ta yi rajistar mutum 132,076 a jihar Arewaci. Ɗayan kanun labaran jaridar Daily Guide kenan wadda da shi ne kuma damu soma sharhin jaridun na yau. Jaridar ta ce hukumar zaɓe ta yi rajistar mutum 132,076 na masu rajistar zaɓe a fuskar farko na rajistar masu zaɓe da yanzu haka ke gudana a nan ƙasar wato a zancen jihar Arewaci. Hukumar zaɓen ta kuma a ranar farko ana fiska ta biyu na rajistar masu zaɓe da aka soma a ranar 6 ga watan Yuli ta yi rajistar mutum 14,206 na masu rajistar samun katin zaɓe a jihar Arewacin. Unkadashin daraktar hukumar zaɓe Manuel Abiam ne ya bayyana haka. Ita ko jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarawaito Mahama a ƙarshe dai ya zaɓi mataimakiya ita ce ko Professor Jane Opoku a Jimman. Jaridar ta ce bayan an kwashe lokaci mai tsawo tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama, wato dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar National Democratic Congress NDC, ya dira akan tsohuwar minister ilimi Professor Nana Jenopoko Ejiman a matsayin taimakiyarsa a babban zaben watan December shekara ta 2020. Wannan sanarwar zaben Professor Opoku Ejiman tsohuwar vice chancellor na Jami'ar Kebbikwod a matsayin mataimakin wato tsohon shugaban ya biyo amincewa ko kuma yakini da baki dayan gaggar jam'iyyar NDC suka yi. Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wannan labarin tarwaito COVID-19 babban minista ya Usafu Mafu ya kamu da cutar coronavirus. Jaridar take babban minista Mr. Ya Usafu Mafu dai an jarraba shi kuma sakamakon jarrabawa ya nuna cewar ya kamu da cutar COVID-19. Ministan labarai Mr. Kojopon Kuruma ya bayyana haka ga 'yan jarida a ranar 7 ga watan Yuli shekara ta 2020. Mr. Opon Nkuruma ya bayyana cewar wannan hasken ya fito ne daga bayyana da gaskiya na gwamnati da kuma izinin Mr. Usafu Mamfo din. Ya ce a wata kuma ci gaban da aka samu safiyan nan ya iso gare mu cewar babban minista ya Usafu Mamfo an shaida masa cewar tamfulinsa da aka dauka aka gwada ya tabbatar ya kamu da cutar coronavirus. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Jam'iyyar Kwaminisanci ta China ta kakaba wata sabon doka mai tsaurin gaske wacce ta shafi fannin tsaro a Hong Kong. Karkashin wannan sabon doka an haramta duk wani abu da ya shafi yunkuri na ballewa, yi wa hukuma zagon ƙasa ta'addanci da haɗa kai da wasu ƙasashen waje, waɗanda duk laifuka ne da idan mutum ya aikata za a yanke mai hukuncin zaman gidan yari na rai da rai. Tuni dai matakin samar da wannan doka ya yi mummunan tasiri akan fafutukar samar da tsari na demokradiyya a yankin na Hong Kong. Jim kaɗan bayan amincewa da wannan doka, mai fafutukar neman 'yanci Joshua Wong ya yi murabus daga mukaminsa na sakatare janar ɗin ƙungiyar masu fafutukar kafa mulkin demokradiyya da ake kira Demosisto da kuma jam'iyya mai neman sauyi. Sauran mambobin da suka bi sahunsa sun haɗa da Nathan Lo da Agnes Cho, sannan suka sanar da shirin wargaza jam'iyyar. Karkashin wannan sabon doka, laifi ne mutum ya gudanar da ire-iren zanga-zangar da yankin ya gani a bara. Amma duk da haka, masu zanga-zanga sun bazama a kan titina a ranar 1 ga watan Yuli, wacce ta faɗo daidai da bikin cikar birnin shekara 23 da samun 'yanci daga hannun Birtaniya. Izuwa tsakiyar rana, 'yan sandan birnin na Hong Kong sun sanar da kama wani mutum na farko, wanda laifinsa shine ya rike wani kille da aka rubuta a ba Hong Kong 'yancin gashin kansa. Babu wani abu da wannan doka take nufi illa cin amanar al'ummar birnin Hong Kong da kuma watsi da alƙawuran da jam'iyyar Kwaminisanci ta cina ta yi wa ƙasashen duniya. Cikin sanarwar da ya fitar, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce jam'iyyar Kwaminisanci ta CCP ta alƙawarin baiwa yankin Hong Kong 'yanci har na tsawon shekara 50. Karkashin wata matsaya da aka cimma shekarar 1984 tare da sa hannun Birtaniya, matsayin da Majalisar Ɗinkin Duniya take sanar da ita, amma kuma aka ba su shekara 23. Amurka ba za ta zira ido tana kallo Beijing tana tauyewa Hong Kong 'yancinsa na tattalin arziki da na siyasa ba. Hakan yasa ta saka takunkumi na biza akan jami'an jam'iyyar ta CCP saboda tauyewa yankin na Hong Kong 'yancinsa. Daɗin daɗawa, shugaba Donald Trump ya ƙudiri aniyar cire wasu ƙa'idoji a kan Hong Kong, illa wasu abubuwa da ba a rasa ba domin a basa matsayi na musamman. A cewar Pompeo, Amurka za ta ci gaba da nuna goyon bayan al'ummar Hong Kong mai son zaman lafiya, sannan ta ci gaba da maida martani ga matakan da Beijing ke ɗauka na yaƙi da 'yancin walwala, faɗin albarkacin baki, yin gangami na lumana da bin doka, waɗanda suka ba yankin damar bunƙasa. Yau rana ce ta bakin ciki ga al'ummar Hong Kong da kuma masu son zaman lafiya a sassan China. Sharhi kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da Magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka.